This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a tare da fatan kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC muke muku marhaba lalle ga shirin mun na al'asari a yanzu daga sashen Hausa na murar Amurka akan mitoci 22 da 25 a jihohin Niger a gidajen rediyon amfani da Fara'a da Noma da Sarauniya da Dalol da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sai kuma a computer viewerhouse.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a Aliyu Mustafa Sokoto tare da Mahmud Lalo muke tabo ku ga shirinmu na wannan la'asariya ta ranar Lahadi. Muna fatan kuna da lafiya kamar da muke a nan Washington. To ga Mahmud din da kanin labarai mu fara da su.
To Amurka ta ce ta yi damu matuƙa kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Mursi da wasu mutane sama da 100. Karan farko shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya fito bayyana jama'a bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Wani ɗan ƙunna bakin wake ya halaka mutane uku a Kabul, babban birnin Afghanistan.
To bayan kun ga wajen labaran baki ɗaya, za ku ji rahoto kan miliyoyin mutanen da aka ce sun halarci taron 'yan Tijjaniya a garin Bauchin Yakubu. Sannan gwamnan jihar Jigawa zai magana kan faduwar da PDP ta yi a jihar Dashi, ya kuma ce da waya manyan mutane irin su fahimci maganar yunwa ko talauci idan ana yin ta.
Idan aka taru a irin wannan taron halin wannan wurin akan talauci ko yunwa ko abin nan, za ka cewa mu da muke a wannan wurin da wuya ka fahimci mai yunwa, da wuya ka fahimci mai talauci. Ba za ka ce a matsayin ka muna ka ce to shi ka ina jin yunwa ga yadda wanda ke ji, sai ka ji ta.
Gaskiya kam. To sannan za mu ji yayin da ake gwagwarmaya na samun makamai a sababbin gwamnatocin Najeriya, me ya kamata a duba ne, cancanta ko kuma bautawa jam'iyya?
Idan za mu a dauki aiki, ai ya kamata a dora kan sikeli a ga menene, wata irin wahala ce mutum ya sha, wani irin cancanta ne yake shi.
Kar a zo ga wayanda suka wahala daban, ga wayanda suke amfana daban.
Bayan wannan duka muna da rahoto na musamman kan shingayen 'yan sandan nan da aka ce a janye daga hanyoyi.
Magana ta gaskiya, wannan shingayen 'yan sanda a kan manyan hanyoyin Najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfaninsa.
To za mu ji duka biyun yau, kuma Lahadi ce saboda haka gare za ta zo da bishara, amma yanzu mu ba ku labaran duniya ku sha tukuna.
To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce ta damu matuƙa kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Mursi da wasu mutane sama da 100 bayan da aka same su da hannu a fasa wani gidan yari a shekarar 2011. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ya ce Amurkan ta daɗe tana hana tana sukar irin yin hukunci akan mutane da yawa a lokaci guda. A jiya Asabar, kotun wacce ta yi zamanta a birnin alkahira ta yanke hukunci akan tsohon shugaban ƙasar na Masar. A kuma ranar 2 ga watan Yuni, babbar hukumar da ke kula da harkokin addinin ƙasar ta Mufti za ta bayyana matsayarta kan wannan hukunci. Yanzu haka lauyan Mr. Morsi ya ce zai ɗauka ƙara kan hukuncin kisan, yayin da masu goyon bayan ƙungiyar ɗan uwan Musulmi ta Muslim Brotherhood ke kiran a fito a yi zanga-zanga. Har ila yau kotun ta yanke hukunci akan wasu manyan ƙungiyar waɗanda aka same su da laifin haɗa kai da 'yan ƙungiyar Hamas da Hezbollah wajen fasa gidan yarin. A ɗaya ɓangaren kuma, an zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane 6 da suka kashe wasu sojojin ƙasar ta Masar a shekarar 2014. An dai zartar da hukuncin ne ta hanyar rataye mutanen a yau Lahadi a wani gidan yari da ke birnin Alkahira. Akwai bayanai da ke cewa mutanen suna da alaƙa da rashin tsagerin yankin Sinai da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS mai da'awar kafa jarumar musulunci. An dai zargi ƙungiyar da kai wani mummunan hari akan dakarun ƙasar ta Masar bayan da aka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Mursi a shekarar 2013. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta kwatanta hukuncin a matsayin wanda ke cike da rashin adalci. A baya, ƙungiyar ta Amnesty ta nemi a dakatar da aiwatar da hukuncin bayan da ta ba da hujjar cewa 3 daga cikin mutanen da aka rataye sun tsaya suna tsare a gidan yari a lokacin da aka ce sun aikata laifin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a karan farko shugaba Pierre Nkurunziza na Burundi ya fito bayyana jama'a tun bayan wani yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar. A yau Lahadi shugaban ya gaisa da manema labarai a fadarsa da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar. A wani jawabi da ya yi ta kafar rediyo a ranar Juma'a da ta gabata, Nkurunziza ya miƙa godiyarsa ga jami'an tsaron ƙasar da suka daƙile yunkurin juyin mulkin da aka so a yi wa gwamnatinsa. ya kuma yi gargadi ga masu zanga-zangar su daina adawa da yunkurin sa na yin tazarci wanda suka ce ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar. Nkurunziza da magoya bayan sa suna ikrarin cewa ƴan majalisar dokoki ne suka zabe shi a wadin sa na farko ba masu kada kuri'a ba. Kotun kundin tsarin mulkin kasar dai ta amince shugaban ya sake tsayawa takara. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani dan kunyar bakin wake a cikin mota da ya haru wani jerin gwanan motocin wasu ƴan kasar waje a filin jirgin wato saman Kabul ya halaka mutane uku sannan ya raunata wasu da dama wanda yawancin su suna tsaye ne a gefen hanya. Tunda dai kungiyar Taliban mai tada kai da baya ta dauki alhakin harin wanda aka kai shi da safiyar yau Lahadi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan ta ce biyu daga cikin waɗanda suka mutu mata ne sannan wasu fararen hula 20 sun jikkata ciki hadda yara da mata. Dakunar bakin waken ya tada bam din ne a cikin motar sa kirar Toyota. Wata daliba da harin ya shafa ta ce tana cikin aji tana karatu sai ta ji gilashin tagogin ajin sun tarwatse suka kuma yayyanka ta a fuska a babban wato birnin a asibitin birnin na Kabul. An kwantar da mutane da dama a cewar wani babban likitan asibitin.
To Mahmud Lalu ya kawo muku labaran duniya daga Washington DC. Muna da rahotanni da dama kan hanya, bari mu share fage da na wakilinmu Abdulrahman Muhammad Abauchi kan gagarumin taron maulidin yan Tijjaniya da aka yi a Cana.
Taron maulidin Sheikh Ibrahim Niyas Kaulak ya sami halartar mabiya ɗarikar Tijjaniya daga ƙasashen Afirka sama da goma, inda aka yi ta addu'o'i da kuma zikiri tsawon rana da kuma cikin dare. Sheikh Tahir Usman Bauchi shi ne shugaban taron, ya yi bayanin maƙasudin taron.
Dalilin wannan taro, Ubangiji ya ce mana washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Gode wa Allah in ya yi muku ni'ima, gode masa ku bayyana masa godiya in ya yi muku ni'ima, in dai ku kun tabbata ku masu kaɗaita Allah ne masu bauta masa. Babban ni'ima da Allah ya kawo mana a duniya, babu kamar zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya. Saboda haka muke yin taron maulidi. Kuma bayan sa mu a matsayinmu na ƴan Tijjaniya, wato zuwan shehu Tijjani ya amfani mu a duniya, ya sa mun yi istighfari da yawa, mun yi salatin Annabi da yawa, mun yi la ilaha illallah da yawa ta hanyar ɗariƙarsa. A wannan taron ai ba na Bauchi kadai bane, ba na Najeriya kadai bane. Muna sauraron baki daga Morocco, muna sauraron baki daga Senegal, muna sauraron baki daga Algeria, muna sauraron baki daga Misra, haka kasashe na kusa-kusa.
Daga bisani na ji ta bakin ƴan gari da kuma baki dangane da taron maulidin.
Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Mahmud Adamu. Jihar Bauchi an santa da amsar jama'a da kuma karban baki. To gaskiya wannan ya koya mana kwarai-kwarai da gaskiya yadda damu zauna da jama'a mu karbe su. Wansu ma baka san su ba, amma sun zo sun baje kolin su a kofar gidanka, kaga ka karbe su, sun kwanta sun tashi lafiya, gaskiya alhamdulillah.
Ni ne Muhammad Salisu daga Jos, kuma na zo nan taro ne dan kaunar Shehu Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma mun yi lafiya, mun tashi lafiya, muna neman Ubangiji Allah maimaita mana na shekara mai zuwa in Allah ya kai mu.
Me ka koya daga wannan ko darasin da ka koya?
Na koyi tarbiya a gun malaman mu, na koyi kuma tafiya a cikin jama'a.
Nana Habibu Sa'adu daga Zaria anguwan karfe. Zo maulidin Shehu Ibrahim Niyas, kuma na zo na yi alhamdulillah, an kuma yi lafiya, zan koma gida lafiya, Allah ya saka.
Me wani darasi ka koya?
To na ga jama'a an yi du'a'i, mun samu falala, dama mun saba zuwa kuma mun san amfanin shi, to mu bukatun mu kenan, amma Allah Ubangiji shine ke makowa baiwa, sai kuma godiya da muke ga Allah.
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A cikin hakan dai kai wani baban wani, kuma bai kushe ba yayi wani kakan wani, Allah da tsari yayi wani yaran wani, a cikin su suma ya kwashe marar hankali.
To madalla, to ko yaya Sadu Lamido gwamnan jihar Jigawa yake ji ne game da faduwar jam'iyyar sa ta PDP a can jihar? Wakilinmu Muhammad Kwari ya zanta da gwamnan, inda ma suka taɓa wahar da yadda shugabanni irin shi Sadu Lamido suke ji game da korafe-korafen da talaka kan wani lokaci game da talauci da kuma yunwa.
Kakamta na yi misa na harkokin waje, so da za mu je mitin akan magana Afirka, akan magana talauci da rashin lafiya da yaƙe-yaƙe da kuma me kawata a inganta mutane. To mafi yawancin idan ana taro a irin wannan taron halin wannan wurin akan talauci ko yunwa ko abin nan, zaka cewa mu da muke a wannan wurin irin yanayin mu din da yanayin wurin taron da irin abin da kike na wurin da ya kamanci mai yinwa da ya kamanci mai talauci saboda haka talauci da yinwa abin da yake ba a cewa mai wasan ji yinwa sai dai ka ji tukun da kasan mai yinwa ba zai ka ce a matsayin ka muna ka ce to shikenan ina ji yinwa gai da wanda ke ji sai ka ji ta saboda haka a wajen shugabancin mutane idan aka magana akan abin da ke damun su da bukatunsu ka ji abin akan ra'ayin su bakin su ba kuma gifi da kai ne masani shikenan ka san irin da yake ji yinwa kai ka san yadda mutum kai ke rayuwa zaka kai taimaka masa ka tare da yake bukatar nomin sa kaza kaza a'a ka kira shi ka ji ya yanayin sa yake so idan ya faɗa abin da ke yanin sa to sai ka mai da ilimin ka da koraka wajen tekar wannan abu
jam'iyyar PDP ta fadi musamman a Jigawa an samu canjin gwamnatin da watakila wasu ba ta tunanin hakan za ta faru misali abu da ke cikin zakatan yan Jigawa shine yaya makomar Jigawa za ta kasance kai ma kana da wannan tunanin
wala babu sai zabi aka yi jam'iyyar ci kamar da ka zabi na hawa da ka zabi na aka zabi na PDP da zama gwamna yanzu an zabi gwamnan APC na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin bane mulkin yan Jigawa ne a yanzu zabi hanya ce kawai ta hawan nan amanan mulkin to idan ka hau ki zaben to kuma mulkin dake na jama'a ne yan Jigawa saboda haka yanzu a gwamnati yanzu shine Jigawa ce sai APC sa sai PDP sa irce abga magana shine alƙiblar sa gabaki ɗaya kabar da aikin zai gaskiya shine yan Jigawa zai yi in kuma yan Jigawa zai yi ashe duk yan Jigawa kamata ce ya ba su haɗin kai ya musu addu'a domin kai shine idan sun gaza azaba tana kan injigawa saboda haka ka ta yi musu addu'a din domin shine idan sun gaza mun shiga uku ai musu addu'a Allah ya sa su ma su miƙe sai abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin injigawa ta ƙara kurjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki domin mulkin da yake shine na Jigawa ake yi irce APC mu a yanzu irce PDP mu a yanzu irce komai mu a yanzu
in kai adalcin shugaba to Allah zai saka maka
to gwamnan jihar Jigawa su lami dikinan to yan jima za ku ji rahoton musamman kan cire shingayen yan sanda a Najeriya amma bari mu gama da maganar gwagwarmayar neman mukamin siyasa da yanzu ko ina ake yi a cikin sababbin gwamnatocin wannan kasa din wakilin Nasiru Yakubu Buniyaro zai mana misali da abin da ke faruwa a jihar ta Kaduna
bayan nasarar da jam'iyyar APC ta yi na lashe zaben kujerar gwamna a jihar Kaduna wanda tsohon ministan babban birnin tarayyar Abuja Malam Nasir Ahmed Rufai ya zama zababben gwamna a jihar ta Kaduna yanzu dai kallo ya koma sama tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC tsafi da kuma sababbi wanda suka canza shekara daga wata jam'iyya zuwa jam'iyyar ta APC game da ribibin wadanda ya kamata su sami mukamin kwamishinoni da za su dafa wa Malam Nasir Ahmed Rufai domin gungura gwamnati bayan rantsar da shi a ranar 29 ga wannan wata mai zuwa. Rahotanni na nuni da cewa ƴaƴan jam'iyyar ta APC na ta zarya domin samun shiga ajin manyan mukaman. Sai dai wasu ƴaƴan jam'iyyar APC sun ce suna da shawari da za su bayar game da duba cancanta ko waɗanda suka wahala wa jam'iyya wajen rarraba mukaman.
Sunana Abdullahi Bayero, Kaduna, Najeriya. Ai ina ganin duk wanda ya bayar da gudunmawar sa aka ci nasara fatan sa shine ya dai a samu gwamnati adila wanda za ta yi al'umma aiki ba tare da irin abin da aka baro a baya na zaluncin shugabanci da shugabanni ba sunana Alhaji Lawal Umar mai turare ya kamata shi mai girma Nasiru Rufai kai ya kiso da kwarkwata domin ba yanda za a yi a ce mutumin da ya shekara 16 yana abu daya ka hada shi da wani wanda ya zo sati biyu kafin a yi zabe ba zai taba zama daya ba ya kamata ai check and balance kar a zo ga wayanda suka wahala daban ga wayanda suke amfana daban in an yi haka ba a yi mutane adalci ba
sunana Hafsat Muhammad Baba ni kuma agency APC to abinda nake gani shine an yi adawa tsawon shekara 16 akwai cancantar da wahalar da jama'a a cikin APC sun cancanta kuma sun wahala saboda haka ya kamata a duba irin wannan domin idan za mu a dauki aiki ai ya kamata a dora kan sikeli a ga menene wata irin wahala ce mutum ya sha wani irin cancanta ne yake da shi ba yanda za a ce cikin jam'iyyar APC ba za a samu waɗanda suke da waɗannan abubuwa guda biyu ba cancanta da wahala amma ba zai yiwu a ce ka taho daga PDP ka ci albarkacin PDP tsawon shekara 16 sannan yanzu abinci ya nuna a jam'iyyar adawa shekara 16 tana ta faman azumi yanzu an zo za a yi buɗe baki ka ce kai ne ma za ma ka raba ma abincin da aka dafa wanda za a yi buɗe bakin shi ba. Ai gaskiya babu adalci a ciki.
Shi kuwa Alhaji Umar Ahmad Gana wanda a da jigo ne a jam'iyyar PDP kuma daga baya yayi kaura ya zuwa jam'iyyar APC kafin zaben shekarar 2015 ya ce
a gaskiya cancanta shi yafi. Maganan 'yan siyasa akwai hanyoyi da yawa gwamnati na da fadi. Akwai dai hanyoyi da yawa da za a saka ma 'yan siyasa.
Yanzu da haka 'ya'yan jam'iyyar PDP da za su koma 'yan adawa daga ranar 29 ga wannan wata sun kasa sun tsare ne domin ganin yanda 'ya'yan jam'iyyar APC za su tsallake wannan shinge na raba mukamai ba tare da an sami baraka a tsakaninsu ba. Nasiru Yakubu, Birnin Yaro, Murya Amurka a Kaduna, Najeriya.
To gaishe ka Nasiru. Jama'a karfe 10:17 na safe muke a nan Washington DC sashen sunan Murya Amurka kuke ji. Welcome ya mutane musamman matuƙa da masu sauran amfani da abubuwan hawa akan hanyoyi suke ji ne game da umarnin da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar na cewa a janye shingayen su 'yan sanda din dake kan hanyoyi din. To wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya je ya dubo mana wannan batu.
Roblox constitute
wadannan shingayen binciken ababen hawa da jami'an 'yan sanda ke girkawa na janyo damuwa ga jama'a na haddasa jinkiri kuma ababe ne marasa daɗi ga yanayin muhallin mu. Bayan haka wurare ne da inda wasu daga cikin jami'an mu marasa kishin ƙasa ke amfani da shi wurin karɓar na goro. A wasu shingayen an sha samun yadda ake takurawa tare da cutar da jama'a, wani sa'a ma har bindiga jama'a ke yi. Saboda haka ne shugaban 'yan sandan Najeriya ya ga ya dace ya ba da umarnin janye wadannan shingayen binciken ababen hawa.
Roblox on Nigerian roads.
Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Emmanuel Ojukwu ke bayyana wa sashen Hausa na Muryar Amurka dalilan da yasa babban shugaban 'yan sandan Najeriya ya bada umarnin janye shingayen binciken ababen hawa a ko'ina cikin kasar. Alhaji Sani Gamko mai sharhi ne kan al'amuran sufuri a Najeriya.
To magana ta gaskiya wannan shingayen 'yan sanda akan hanyoyin manyan hanyoyin Najeriya yana da amfani kuma akwai rashin amfaninsa. Amfaninsa magana ta gaskiya yana taimakawa kwarai da saurin gane ɓata gari akan manyan hanyoyin ƙasar nan kwarai da gaske. Sannan kuma rashin amfaninsa shi ya fi ta'allaka a kafan cin hanci da rashawa don 'yan sandan nan ba zuwa rufe ɗin suna karɓan cin hanci akan hanyar nan.
Daga bisani kuma na garzaya kan hanyar Umar Musa Yar'adua da aka fi sani da Airport Road. Hanyar da ta hada kudanci da arewacin Najeriya don jin ta bakin direbobi.
A halin yanzu ina kan titin filin jirgin sama da ke nan Abuja kusa da wani ƙauye da ake kira Soka, kuma ina na wuce shingen 'yan sanda a yanzu haka ina tare da wani ɗan jasi. Malam, me sunanka?
Sunana Malam Ali.
Malam Ali, yaya batun shingayen 'yan sanda? Domin kwanakin baya Inspector General 'yan sandan Najeriya ya ce a janye su. An janye ɗin kuwa?
Gaskiya tsakani da Allah ba a janye ba.
Ya kuke fuskantar waɗannan shingayen?
To wannan shingayen nan gaskiya suna takura mana domin su karan kansu polisawan in muka fito aiki suna iya ce to mu faka, in muka faka mun nuna musu takardunmu ya ce a mu kawo wani abu. To kaga wannan haka kuma in baka bada wani abu ba to ka shiga uku kenan hannunsu.
Misali in baka war me zai faru?
Suna iya ma kullama shari. Misali suna iya ce suna suspecting motonka na sata ne ko wani abu, saboda haka ku je police station ba su yarda da kai ba.
To tun da farko mashin wai me yasa ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta kakkafa waɗannan shingaye? Tambayar kenan da naiwa kakakinta Mr. Emmanuel Ojukwu.
But as you are aware, there's no law.
Kamar yadda ka sani, babu wata dokar Najeriya da ta hana 'yan sanda kakkafa shingayen binciken ababen hawa. A gaskiya doka ce ma ta ba mu ikon kiyaye kar a aikata laifuka. Kasancewar 'yan sanda akan tituna tamkar tona tsakuwa ne don aita jitso, domin muna bankaɗo waɗanda ke da niyyar tafka aika-aika kuma gargaɗi ne. Hakan na da amfani sosai. Yanzu an yi la'akari ne da illolin da waɗannan shingayen ke haifarwa.
Greater than part of what we have gained.
Wannan wani dan tasi ne a birnin Abuja ke bayyana yadda waɗannan shingaye ke takura masu.
My name is Mr. Emeka. Yes, I'm a
sunana Mr. Emeka. Ni dan tasi ne. Muna fuskantar matsaloli da yawa da 'yan sanda. Za su kakkafa shingaye akan tituna, maimakon su gusar da motar da suke zargi gefe. Sai su furta akan titi suna bincikenta. Su bar sauran mutane cikin jerin layi suna jira. Da yake tuni babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin ciccire waɗannan shingaye. Kasancewar har yanzu jama'a na kukan akwai su a sassa daban-daban. Na tambayi Mr. Emmanuel Ojukwu ko me zai ce akan haka?
Another for the special police must be obeyed to the letter. For the compliance.
Umarnin sufeto general 'yan sanda dole ne a bi shi sau da kafa. Don haka ana bin wannan umarni ka'in da na'i. Yanzu haka sufeto general ya amince da wata tawagar 'yan sanda sassa daban-daban na ƙasar nan don sa ido da tabbatar da bin umarni musamman wajen karɓar na goro, shingayen binciken ababen hawa da kuma kare haƙƙin bil'ada.
Roblox, extortion, and abuse of human rights.
Emmanuel Ojukwu kenan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A wajen zaɓe ku kan haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so. Amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. Haka ne akwai sakin rigimarmu da takuta ta so. Ke ba za mu bari ku tura ƙasarmu a inda ba za ta da.
To a gaishe ka sansani da ƙoƙari. To lokaci ya da zan janyo Grace in bata guri ta kawo bishara.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Ecclesiar ƴan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taron ta na ƙasa karan farko a Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau sakamakon tashe-tashen hankali da membobin kungiyar suka yi fama da su a jihar Adamawa Chibet Ecclesiar wanda ya sanadiyar rasa matsugunan membobin da dama. Wakiliyar mu Zainab Babaji ta halatta taron ga kuma tsarabar da ta samu mana.
Na Reverend Matthew Abdullahi Gali ni ne secretary na board of trustees na EYN. Taro ne wanda ake yi shi kowane shekara, yau muna taro na 68 a yau din nan wanda muke cikinta, wanda ana yi zuwa ne kowane shekara domin a tattauna abubuwa da zai kawo ci gaban ecclesia ba a nan Najeriya kadai ba amma har fadin duniya.
Wa'ansu za su yi mamakin me yasa aka kawo wannan taro a Jos ba mubi ba inda jihar Adamawa inda dama aka saba yin wannan taron.
Ina godiya matuƙa saboda wannan tambaya. Abin da ya faru shine duk duniya suna da labari cewa akwai rashin kwanciyar hankali a jihar Arewa maso gabas wanda har ya shafi headquarters dinmu da ke Kwarhi. Shi yasa muka ɗauke headquarters muka kawo ta Jos temporary domin mu kula da ayyukanmu na yau da gobe.
To me da me ake niyan tattaunawa a cikin wannan taron?
Niyan tattauna abubuwa da ya ta'akala akan kula da lafiyan membobi na ecclesia, akan kula da rayuwar ecclesia. Akwai jama'a da suka tagayyara da yawa su kuma raunana, muna kokari ne mu gina ruhaniyar su domin su tsaya da karfi kada su jijjigu. Domin littafin mai tsarki yana cewa za ku zama abin ki saboda sunana. So mu kam mun shaidi wannan muraran domin ta dalilin sunan Isa Almasihu ne aka tarwata headquarters dinmu. Yanzu muna wani wuri wanda ba nan ba fasai, inda wannan lamarin sun faru an karkashe mutane, an kona gidajen mutane, an rusa gidajen ɗebe kayan abinci, sutura da sauransu. Mutane sun tafi sun kwana jeji, ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba, wanda su yi kusan mako guda suna cikin jeji, suna cikin duwatsu. Hatta abin tausayi shine wanda su sun je har ganye suke ci domin rashin abinci. To amma addu'a da jama'a suke kullum baya faduwa ƙasa, muna godiya ga Ubangiji domin yau muna cikin masu rai.
To akwai waɗansu shirye-shirye da kuka tsara na ƙarfafa wato ban gaskiyar masu bi musamman membobinku ta yanda za su ƙarfafa a cikin Ubangiji?
Kamar wannan taro muke yin ta yau tana ɗaya daga cikin ababa da zai ƙarfafa ban gaskiyar mutane. Banda wannan kuma akwai wurare da muke kokari muka nemo domin mu tsugunar da su, mu ciyar da su, mu ilmantar da su cikin wannan lokaci har lokacin da Allah zai sa wannan masifu ya kawas da su. Shi nabi da muke ciki.
Akwai waɗansu tallafi da kuka samu daga wurin wato ko ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ikkilisiyoyi sun taimaka muku?
Mun godewa mutane domin da ikkilisiyoyi da mutum ɗaiɗaya wanda Ubangiji Allah ya tafi zukatansu sun agazawa mutane da abinci da sutura, waɗansu ba su buɗe mana gidajensu, muka shiga suka rike mutane gidaje wata ɗaya wata biyu, waɗansu kuma suna nan a cikin camp na 'yan gudun hijira. A matsayin ecclesia kuma muna kokari yanzu muka sayi filaye, muna kokari mu gina wurare da za mu tsugunar da mutanen nan kafin wannan masifa ta kawo. Abin da muke ciki.
To daga ƙarshe akwai wani bukata da kuke yi ko daga gwamnati ko kuma daga jama'a waɗanda kuke ganin kamar za su taimaka muku?
Za su da gwamnati. Ta wajen gwamnati muna neman a yi adalci, shugabanni su yi gaskiya, shugabanni kuma su daina rubda ciki akan abubuwa da aka ce wannan saboda jama'a ne. Mu yi la'akari kuma da makomar mu domin komai yawan shekaru ma wannan duniya ba za mu dade ba. Akwai kuma ranar zamu bada isabi saboda haka mu kamanta gaskiya cikin rayuwa. Muna addu'a kuma membobin mu su tsaya da karfi kada su jijigo su san cewa Allah ne bayar, Allah ne ya karba, albarka kuma ya tabbata ga sunansa. Muna kira da babban murya da cewa mu ci gaba da zaman salama cikin wannan kasa domin kasar nan namu ne, bamu da wata kasa, Najeriya ce kadai ita ce kasar mu, so ita ce adawar mu a kullum.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Karfe 11:26 na safe a sashen wasan murya Amurka a Washington DC, ga Mahmud ya dawo da labari a takaice.
To, masu neman takarar shugabancin Amurka daga jam'iyyar Republican su 11 sun yi wani taro jiya Asabar a jihar Iowa da ke tsakiyar Amurka domin su gayawa usoshin jam'iyyar da ke jihar dalilin da ya sa kowane ɗayansu yake ganin shi ya fi cancanta a zaɓa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar. Reshen jam'iyyar Republican a jihar ta Iowa ne ya ɗauki nauyin shirya wannan taro, inda aka karkata hankali kan batutuwan da suka shafi Iran da Musulunci da kuma rikicin da ake fama da shi a Gabas ta Tsakiya. Kun ji cewa Amurka ta nuna damuwarta matuƙa kan hukuncin kisan da aka yanke tsohon shugaban Masar, wato Muhammad Mursi, da wasu mutane sama da 100 bayan da aka same su da hannu a fasa wani gidan yari a shekarar 2011. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ya ce Amurkan ta daɗe tana sukar yi wa tarin mutane shari'a da yanke hukunci a lokaci guda, wanda ya ce hakan ya saɓawa nauyin ƙasa da ƙasa da ya rataya a wuyan ƙasar ta Masar da kuma tsarin wato bin doka. A ɗaya ɓangaren kuma an zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane 6 da suka kashe wasu sojojin ƙasar ta Masar a shekarar 2014. An dai zartar da hukuncin ne da wato ta hanyar rataya a ƙasar wato a birnin Alƙahira a yau Lahadi. Haka kuma kun ji cewa a karon farko shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya fito bayyana jama'a tun bayan wani juyin mulki da wato yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar. A yau Lahadi shugaban ya gaisa da manema labarai a fadarsa da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar.
To, a gaishe kamar mutum, jama'a, abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci inda muke danuwa zuwa ƙarfe 11:30 na safe a nan birnin Washington DC. Wannan shi ne shirinmu na ƙarshe a yau Lahadi, tunda ba ma da shirin dare, saboda haka mun ba ku yanzu sai gobe da safe, idan Rabbani ya kai mu ƙarfe 6 na safiyar gobe din za mu fara bulluwa, sannan mu dawo da ƙarfe 8 da shirinmu na biyu. Yanzu kamar a madadin dukkan waɗannan sashen wasu murya Amurka, musamman shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabata muku da shirin, da wanda ya bada umarni Yemi da kuma injiniya ɗinmu Wojciech Zonya Jan Bature nan da ke son cewa shi zanga-zanga, ni da Aliyu Mustapha Zakwata a nan Washington DC, sai mun dawo muku a wannan lokaci. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.